Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sabon lafiya. Ibrahim Kalma Tigarba ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 18 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai.
Sai Ibrahim ajiya Litinin sojoji dake bangarorin dake fada da junan su a kasar Sudan na kokarin mallakan Khartoum babban birnin kasar sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180. Babban lauyan gwamnatin Amurka Mark Garland ya gana da takwarorsa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda ke aka samu da laifi lokacin yaki ko kuma mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. Kana a Nigeria kuma Nigeria ta bada amincewanta ta wucin gadi ga yin amfani da rigakafin malaria R21 wanda Jami'ar Oxford ta yi a cewar hukumar kula da ingancin magunguna ta kasar a jiya Litinin.
To kanin labaran kenan. Babin rahotanni za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya bude baki don karrama musulmi dake azumtar watan Ramadan.
Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aiki shi ya karrama ka kuma ya mutunta ka kuma ya dauki muhimmanci. Balle a ce ka saka ma Amurka war take da girma a duniya baki daya kuma take da muhimmanci.
A jamhuriyar Niger kuma gamayyar kabilun kasar ce ke kokarin yin alheri ga kowa albarkacin watan na Ramadan. To kuma kungiyar za ta yi ma su kuma sojojin kasar da ke fagen fama?
To abinda zamu musu tunda karfin mu bai kai ba mu she mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i mu sa kasa ko baki daya cikin addu'o'i.
Kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakkwato ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Litinin sojoji bangarori da ke fada da juna na neman mallakan Khartoum babban birnin Sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a cikin rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da Washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da manyan birane a fadin duniya ke kira da gaggauta tsagaita wuta. Mazauna Khartoum sun ce suna jin karar jiragen yaki da kuma makaman kakkabo jiragen a daren ranar Litinin yayin da tashin hankali tsakanin sojojin Sudan da jami'an tsaro na musamman yake shiga wuni na uku. Volker Perthes shine wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ya faɗa wa manema labarai ta bidiyo daga birnin Khartoum a jiya Litinin cewa an kashe akalla mutane 185 kana sama da wasu 1,800 suka jikata tun daga rikicin da ta barke a ranar Asabar. Akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai karu ganin yadda mutane da dama da suka jikata ba su iya zuwa asibiti domin samun kulawa. Wata ƙungiyar likitocin Sudan ta ce rikicin ya kuma lalata asibitoci da dama a cikin babban birnin. A jiya Litinin ne da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin Allah wadai da barkewar rikicin kana ya kira ga shugabannin sojin Sudan da na hukumar tsaro na musamman da su gaggauta daina faɗar domin maido da zaman lafiya da kuma fara tattaunawa. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwarorsa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaki a lokacin mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. An dai baiwa Iran ta yin shiga tsakanin Ukraine da Russia domin neman hanyar kawo ƙarshen yakin, amma manyan jami'an diplomasiyyar Ukraine sun yi fatali da ta yin. An yankewa wani mai sukar lamirin fadar Kremlin hukuncin ɗaurin shekaru 25 saboda ya yi Allah wajen da mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. Vladimir Murza yana kallon hukuncin da aka yanke masa a matsayin ana sane da aikin da yake yi. A jiya Litinin jakadun kungiyar tarayyar Turai sun tattauna a birnin Brussels akan shawarar da wasu kasashe suka dauka ta wato dora haramcin wucin gadi akan hatsi da wasu kayayyaki da ake samowa daga Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya ta faɗa a jiya Litinin cewa Najeriya ta ba da amincewar wucin gadi ga allurar rigakafi na malaria R21 wadda Jami'ar Oxford ta yi, inda ta zama kasa ta duniya ta ba da amincewarta bayan da gane ta amince da maganin a makon da ya gabata. Ba a saba ganin irin wannan amincewar ba, wanda aka yi kafin fitar da bayanai akan matakin ƙarshe na gwajin rigakafin. Amincewar wucin gadi na yin amfani da rigakafin malaria R21 ya biyo bayan wata shawara ce da aka ɗauka, kuma za a yi amfani da tsarin ba da rigakafi na malaria da hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO da kuma kokarin aiwatar da tsari da ya dace, a cewar hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta Najeriya NAFDAC. Cutar malaria da ake samu daga cizon sauro yana hallaka sama da mutane 600,000 a duk shekara, galibi yara da jarirai daga nahiyar Afirka. Najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar, ita ce kasar da cutar ta fi addaba a duniya, inda take da kashi 27 cikin 100 na kamuwa a duniya. Kane take da kashi 32 cikin 100 na mace-macen cutar, a cewar wani rahoton hukumar WHO na shekarar 2021.
To, an jima kaɗan Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ofishin jakadancin Amurka kamar yadda ya saba ya shirya liyafar buɗe baki don nuna karamci ga al'ummar musulmi masu azumtar watan Ramadan wanda ke kusa ƙarewa. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya taron buɗe baki a wani mataki na ƙara ƙarfafa danƙon zumunci. Buɗe bakin da ya gudana ƙarƙashin jagorancin babban jami'in diflomasiyar Amurka, Mr. David Grain, an shirya shi ne a lokacin watan Ramadan. Rukunan jama'a daban-daban ne suka samu halartar wannan bikin buɗe baki, ciki har da 'yan jaridu, masu ruwa da tsaki a fannin fasaha, malaman addini da kuma abokan Amurka. Wani bangare na makasudin wannan buɗe baki shine ƙara jaddada aƙidar Amurka na yin haƙuri da juna a sha'anin addini da kuma 'yanci. Mai sharhi kan al'amuran diflomasiya Bashir Dan Musa na ganin wannan buɗe baki zai ƙara inganta alaƙa tsakanin bangarorin biyu.
Wato wannan gayyatar shan ruwa da embassy na America suka kira wasu musulmai ɗan Najeriya yana da kyau Mallam Hassan. Duk wanda ya gayyace ka walima a gidan shi ko a wurin aikin shi ya karrama ka, kuma ya mutunta ka, kuma ya ɗauki ka da muhimmanci. Balle a ce ƙasa kamar America wadda take da girma a duniya baki ɗaya, kuma take da muhimmanci a siyasar duniya baki ɗaya, kuma mutanenmu, yawancin mutanenmu na nan ɓangaren mu, ba mu da wani kyakkyawar fahimta tsakaninmu da su. Wannan gayyatar suna da kyau sosai da sosai. Alama ce na cewa ita America ba ta kamar Najeriya ba ta kamar musulunci kamar yadda ake tunani, kuma alama ne ta cewa idan ma akwai wani abu da ya shige mu duhu tsakanin mu da su, to wannan gaita ta nuna cewa sun buwa da kofa na duk wani abu da muke so mu tambaya game da su mu tambaya. Kuma ina ganin wannan alama ce ta cewa su suna neman a samu kyakkyawar hulɗa da dangantaka tsakanin su da mu musulman Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sau gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Babu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
An shiga rufe tafsirin azumin watan Ramadan na bana, hijira 1444 a manyan majalisun tafsirai a sassan Najeriya daban-daban don shirya idin karamin sallah ko tafiya Saudiya don umra. Ana son ran gudanar da idi na karamin sallah na bana a ranar Juma'a ko kuma Asabar mai zuwa, wato ranar 21 ko kuma 22 kenan ga watan Afrilu na wannan shekarar. Nasiru Adamari Kaya ya ziyarci wani wurin rufe tafsiri ga kuma rahoton da ya hada mana.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
a headquarter GBS dake Utako Abuja Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe ya rufe tafsirin da jan hankalin duk wanda Allah ya ba wa jagoranci musamman ma irin na demokradiya ya sani akwai wa'adin kammala mulki. Shehu malamin ya ce abinda zai taimaka wa jagororin shine wasu shugabannin da suka shude
amma saboda ba a tabbata kaman kujira aski ce in wannan ya hawa aka masa aski sai ya sauka sai wani ya sake hawa shi ma sai a masa aski to idan ka hauda lokacin da za baka aski da kai da ka rude ka gigice ka gane cewa nauyi ne da haƙin al'umma to muna kira zuwa ga su shugabanni kuma su koyi darasi daga rayuwar shugabanni waɗanda suka gabata akwai shugabannin da har yanzu da an kira sunan su za a musu addu'a da fatan alkhairi akwai shugabannin da an kira sunan su al'umma sai su ji kaman bala'i zai sauka duk wannan ba zai rasa nasaba da irin yadda suka gudanar da shugabancin su ba
hakanan malami ya bayyana shirin GBS na daukar nauyin aurar da mata marayu masu kwazon karatun alqur'anul karim mai martaba sarkin bari alhaji muhammad musa jakoro ya halarci rufe tafsirin a madadin sarakunan yankin birnin tarayya abuja
ina miƙa godiya ga allah subhanahu wataala mai komi mai kowa mun saurari karatun alqur'ani mai girma tun daga farkon azumi har zuwa yanzu ina roƙon allah subhanahu wataala ya sa wannan karatun alqur'ani ya amfane mu duniya wa lahira
an ga mutane na nuna juyayin karatuwar ƙarshen azumin da kan kasance wata da mutane kan ƙara kaucewa miyagun ayyuka yayin da wasu masu hannu da shuni kan kyautata wa sauran talakawa nasu rana mai kayan murar amurka daga abuja Najeriya.
A gaida El Hikaya a kuma gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda gamayyar kabilun kasar ke ta abubuwan faranta rai da nukukan mutanen kasar albarkacin wannan wata na Ramadan wanda ke kusa karewa su labarma gare ka
lura da yanayin damuwar da yara marayu ke tsuntar kansu ciki a irin wannan lokaci na shirye-shiryen sallah ya sa kungiyar haɗin kan kabilun Nisher wato Le Nisherien Sunday Cousin ta shirya buki domin rarrabawa irin waɗannan yara tallafin tufafi da abincin sallah ta yadda za su samu damar yin shagulgullan karamar sallah cikin murna da annashuwa kamar yadda abin yake a wajen sauran takwarorin su yara Muhammad Lawali Ali Shibo shine shugaban kungiyar ta NSA mai yaki da bambancin kabila a Niger
wannan ishara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ana wa kafilil yatama ka hatain yace da ni da wanda yake taimaka ma marayu kamar haka muke ya nuna da ya tsuntsun shi guda biyu da manuniya da gashi haka yake nuna cewa muhimmancin maraya a cikin al'umma to shine a kowace shekara muke yin cewa a taimaka musu abin da za su yi kayan sallah wa in kana misali ne muke bada domin isa ba ya kamata kowa ya sa hannun shi a jiyu a taimaka ma wannan marayun saboda wanda yake doron kasa gobe mutuwa zai yi ya bar nashi da maraya
wasu daga cikin iyayen yaran da suka samu wannan tallafi sun bayyana mana yadda suke jin abin a ransu
sunana Shafsiya Mamu ni uwar marayu ce shekara wajen hudu da rasuwar mai gida na kun samu sutura mun samu kudi ko mun samu shinkafa mun gode Allah saka da alheri Allah ba da lada
ita ma malama Ramatu Abdu wacce nata yaron ya samu tufafi ta nuna farin cikin ta akan wannan yunkuri
wallahi taimaka a bori ala
tace wannan taimako ya yi kyau saboda abu ne da aka yi domin yaran da mahaifansu suka rasu muna yi wa Allah godiya su ma muna gode musu saboda kokarin da suke yi yaro na ya rasa mahaifinsa tun yana da shekaru 4 a duniya kuma mahaifiyarsa ta rasu yau shekaru 12 kusa da bata ban taɓa samun tallafin sallah ba sai a wannan karan an ba mu shinkafa muna godiya kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci na gabda kulle 13 ta ƙarshen watan azumin Ramadan kungiyar ta NSA ta tattara malamai don sauke alkur'ani mai tsarki a matsayin wata gudunmuwar neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a yau a cewar Muhammad Lawali Ali Shibo wajibi ne jama'a ta rinka tunawa da dakarun tsaro
domin mutane ne wanda suke fagen daga wanda basu huta ba sahiya da marece domin tsaron mu. To abinda zamu musu tunda karfin mu bai kai ba mu je mu kama tare da su shine mu sa su cikin addu'o'i, mu sa kasa kun baki daya cikin addu'o'i da ma ƴan kasashen mu wanda suke kasashen waje a zamane.
Wannan shine karo na hudu da kungiyar hadin kan kabilun Nijar NSA ke shirya irin wannan taro na ayyukan jin kai da nuna kishin kasa albarkacin watan Ramadan ta hanyar tarbacen da take samarwa daga wasu daidaikun mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan zaben da aka yi abin da aka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan 100 bai karba. Biliyan 100 yace zai yi aiki da kuma da ya kawo ta kada yake ba aikin ba. Sannan a ce kan mu je kotu mu ji a inda ni sai a ce a yafe. Shi ne yake so mutum biya me ya faru? Me yasa saba din ba ta yi? Me yasa saba din ta faɗi? Wa aka ba ku da wannan kuɗin? Me yasa wannan abu ya canza? Idan muka san wannan abu sai a yi document din shi.
Ku dan arewa ku fa dauko azuwaje kuka kawo ko hatta ko lura ko ankara wallahi wallahi dama fata amma muna cewa da zaton ba za a dade ba ku dawo cikin mu kuna kuka kaman da muke kuka yanzu muna complain.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin me yasa yanda wasu jam'iyyu suke cewa sun dauki kadara dangane da zaben da aka yi wanda ya haifar da nasarar Ahmed Bola Tinubu a zaben shugaban Najeriya da aka yi, wasu ke cewa su basu dauki kadara ba, ba za su yafe ba sai sun je kotu. Sannan zargin da ake yi wa Atiku Abubakar na cewa lokacin da yake mataimakin shugaban kasa bai kawo ci gaba a yankinsa ba ma balle arewa, gaskiya ne akwai adalci a cikin wannan zargin? Bada bayan haka, idan ka dubi 'yan siyasan Yarbawa da na Hausawa da na Ibo, wanne ne suke in sun yi magana ka take ɗaukar magana su cewa za su cika maka alƙawari? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a yau a wannan shiri na tsaka mai wuya. To amma kafin mu je nesa, bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaƙa da zaben da aka yi.
Sunana Reverend Dr. Sunday Ibrahim. Idan ka dubi Najeriya ko kuma kasashen da suke cikin, idan ka ambaci kamar America ko Britain ko Canada da sauransu, ka gane da cewa akwai ababa guda biyun da ya sa sun ci gaba. Na ɗaya sun cire addini, na biyu sun cire ƙabilanci. In za mu iya mu ci burin wannan cire addini mu cire ƙabilanci, mu sanya cancanta a mulkin kasar nan, ina jin Najeriya za ta zama ƙasa ne wanda ba wanda ma za su fi mutunci.
To yanzu bari in sada ku da Nasiru Kaya tare da bakinsa, wato Alhaji Sanusi Babantanku Barayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Ardo na jam'iyyar PTB da kuma Ibrahim Hussein Abdulkarim na jam'iyyar Labour Party, domin mu ci gaba da muhawarar da muke kan zaben da aka yi a Najeriya a cikin watan Fabrairu da ya gabata, wanda kuma ya haifar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe wannan zaben. Malamai, mu je.
Wannan zaben da aka yi abin da aka ce a je kotu saboda akwai tambayoyi mutum biliyan 100 yace zai yi aiki da kuma da ya kawo ta kada yake ba aikin ba. Sannan a ce kan waje kotu mu ji a inda ni sai a ce a yafe. Sai a ce a yafe kafin biliyan 100 a cikin wannan gina. Duk da kake cikin da ake na asusun rakin biliyan wasu ke nema, biliyan 100 da wasu ke nema. Me yasa aka yi constitution aka yi duka? Saboda alƙawarin cewa wa'annan abin da aka mai da mu 2019 aka mai da mu 2011 ko aka mai da mu ma kafin 2011 shi ne nake so mutum biya me ya faru? Me yasa saba din ba ta yi? Me yasa saba din ta faɗi? Wa aka ba ku da wa'annan kuɗin? Me yasa wannan abu ya canza? Idan muka san wannan abu sai a yi document din shi. History abin da ake so a history shine wa'anda suka zo baya in kun tafi na tafi Yusuf Bakanan wasu yare da suka zo sai ga abin da ya faru, ga abin da aka yi, ga abin da aka gani. Inda ni haka yake zuwa kuma wannan shi zai hada kanmu, shi zai hada kasar Najeriya. Amma dan yau da ake ba ku san inyamun ko inyamun ake ba sun Bahaushe, wanda zai ci gaje wannan abu shine wanda ke kasauje na
kwana. Abin da wannan wannan maganar an riga da an yi, abin da yake baka magana watakila akwai laifuffuka da mutanen ake gani a wajen Ibo yasa ba a zaɓe ku ba. Abin da bai ke magana kenan.
Yusuf Adamawa a Atiku Abubakar a je 2000 da kafin wannan lokacin an masa wasu in ana maganan talauci ko tsawa sai a ce gwamnatin su ne ta PDP lokacin ta jawo hakanan kuma sai a ce arewa maso gabas ba a ga wata hanya lokaci na mataimakin shugaban kasa bai kai wai hanya ko garin su jada ba irin waɗannan zarge-zarge yake masa kuma sannan yana da tsari irin na in jari hujja baya ganuwa wajen talakawa da sauki me zaka ce kan waɗannan
ka san duk lokacin da Allah ya ɗaukaka ka ba za ka rika ƴan hasada ba a tarihi an yi shugabanni waɗanda Allah ya zaɓe su ya yarda da su ya sa musu albarka amma a garuruwan su mutanen su ba su fahimce su a lokacin da Allah ya bullo da su ba sun sha wasu gagwarma kafin daga baya sai da wasu suka dauke su suka rungume su kafin nan Allah ya sa daga baya wasu daga cikin mutanen suka fahimce su waye ne Allah ya sa a cikin su so shi Atiku mutum ne wanda Allah albarkace shi tun kafin ya zama bashi mutum ne mai arziki kuma wanda yana cikin siyasa sosai mutane ba sa ganin alkhairi yawanci ba sa fadin alkhairi ba in sun gani shi Atiku as a badan shi na vice president farkon mulkin sa kowa san ya dani rawan gani a cikin gwamnati an bashi dama wanda ba wai dama 100% ba mulkin sa na karshe da last 4 years din sa mai gidansa wanda suka yi aiki tare Obasanjo ya sa shi gaba saboda munafikin tsoho ne wanda ba da imani
ba mutum da a ba za ki rashin munafiki ba
to okay mutum na gyara magana na mutum ne wanda yake yana da hasada a tare da wanda ya sa hasada akan Atiku sosai hasada mai karfi wanda ya so ya wulakanta sa wanda kun san da ya kare a kotu da rigingimu da bala'i wanda an yi kotu har illa masha Allah ba irin wulakanci ya sai da ya sa lantin nashi a gwamnati kwata-kwata ba ya yi da shi to idan shugaban kasa ba ya yi da kai a matsayinka na ba shi kai saka kai wani aiki garin ku wannan laifin shugaban kasa ne na wannan lokaci Obasanjo ne ya yi saboda ya bata ma Atiku record kamar yanzu yanda Bayan Bauchi ke zargin Atiku ba kai ayyuka ba yi kaza ba yi kaza intentionally Obasanjo mugunta ne da bakin ciki da hasada da munafici irin na Yarbawa wanda kuka dauko mana yanzu yayi masa a lokacin domin ya lalata shi a irin rana irin ta yau to saboda haka ina gaya ma ku ɗan arewa kuka dauko ko azuwaje kuka kawo ko hatta ko lura ko ankara nuna gaya muku kamar yanda abokina Alhaji Ibrahim ya faɗa wallahi ba ma fata amma muna ceto da tun da za a dade gara ku dawo cikin mu kira ku kaka nan da muke ku ka yanzu muna kwanto wallahi ko hatta dai shi duk Najeriya ba mutum da bai da alƙawari bai da amana bai da gaskiya mutumin da yake a kullun magaran da za ku yi da shi daban abin da yake da zuciyar shi daban kaman bai rabe kan Najeriya garawa in ya muni da bai rabe a amana kuma in aka dawo ta wuri gefe
amma banda amana shi mulki ne
sai
da hausa
daga inganci da zai kira sa
a'a
na yi kufa ne
ba ne ma
da su ne
da kai musulmi su da ba
wanda
kuma wanda su ke musulmi
amma da yau da kai
ne ne ma wanda
bai da su ko so ka gane wanda muna ganin umma musulunci ne su gura ko kuma ba ba da shi don Allah kar ka bada shawara akan abin da za a rubuta Allah
idan na fahimci wanda ya fara to Allah ya sani idan na fahimci Alhaji Ibrahim karar da za su je ba wai bola tulungu za su kai kara ba ba nazaran bola tulungu za su kai kara ainihin ne da taimo mutane karya taimo da mutane da kuma taimo suke zargi ta kwashe kuɗi na za ka yi ni na ce a matsayin mu na magoya bayan Atiku a kuma matsayin shi na dattijo uban kowa a Najeriya dukkan siyasa da yake siyasa yau a Najeriya albarkacin su Atiku ke ci saboda haka a matsayin shi na uba kamar wannan babban shugaba an yi wannan abin da aka yi ainihin
da mutanen fita obi sun ja mana wannan gundumin takar da tsaya shi a tiko dangane da barma Allah
ya
bani wannan abin da ba shi Allah ya kada mun baka jama'a shi ya barma Allah ko a tiko ya mulki ko kar ya mulki a tiko shugaba ne muna nan ne mu sa ido in aka cutar da arewa ba mu fito mu faɗi wanda suka cutar da arewa ba tunan gome ku ne kuka jawo shi kuka hada baki da gwamnatin arewa da suka karbi kudi lokacin primary suka kawo shi a Zanjire a Zanjire amma kuma da shi a kai alama da gaskiya domin mutane da yawa sun tabbatar da cewa an yi amfani da gana a lokacin primary Zanjire ni ma haka na ji an fara
maganar yarba daga ne da take magana kaza ka gane mu wannan gwamnati ba zagin da ba a yi wa Buhari akan mafulata ne saboda haka opposition yanzu da yake ba wanda yake zagin mulkin yanzu a Najeriya irin zagin na Fulani ba don kowa ba don ba sa son Buhari suke faɗan wannan ba kuma don bai ba don duk abin da Buhari zai yi na zaune neman a zauna lafiya a Najeriya ya yi da ba kai saka je kai sallah a masallaci da ba da da ba kai ba shi magana ba ba kai saka je kai sallah a masallaci da mangariba ko da isha'i ba amma hawa ta hawa ana kan gari sai da sai ana saka rajin sai an gudu jakanka sai ba ma yaka je ana wazo sai kaje ka samu neman da gari sallah da masallaci wallahi ba neman da mama yanzu dum haka aka yi kowatan ya nan boko haka kuma aka local government nawa suke hannun yan ta'adda suka fice amma sai da Buhari ya zo aka samu wannan zaman lafiya a halin da muka ci zama fa kenan a gwamnatin PDP sannan aka zo Buhari ya zo wannan abu suka kau mutane suka duka ido ba su gani sai dai kawai don ana neman gyara economy wata kila ta wani waje ta nan yala da ta nan yala sai a ba kula da lima yau mulki a ba kula da shi ne kara ba
to madallah to zamu ja burki a wannan wuri sai kuma Allah ya kama rana wato mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Nasiru Adamu da kai wakilin mu na Abuja da bakin nasa ni Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya
to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سنانا منصور محمد السهي دقا دار القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليه آياتنا قال وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم
to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice
Ibrahim a takaice a jiya litinin sojojin bangarorin da ke fada da juna na neman mallakar Khartoum babban birnin Sudan sun yi ikirarin samun nasara yayin da adadin mutane da suka mutu a rikicin ya haura 180 a daidai lokacin da Washington da wasu kungiyoyin kasa da kasa da wasu manyan birane a fadin duniya suke kira da a gaggauta tsagaita wuta. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwaransa na kasar Ukraine domin tattaunawa akan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaki a lokacin mamayar Russia zuwa kasar Ukraine. An dai baiwa Iran ta yi shiga tsakanin Russia da Ukraine domin kawo hanyar da za a samu ƙarshen wannan yakin.
Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakon kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakuma Kiri wanda ya tana gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu John, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da hira. Wassalam.